الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطبة أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na Juma'a 3 da watan Ramadan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 20 da watan 2 watan Fabrairu miladiyar haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya. A cigaba tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa na watan ramadana a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a babban birnin jihar Tawa a wannan ƙasa ta mu ta Niger, wanda wannan shine darasi na uku a jerin darussan tafsirin ramadana wannan shekara, kana kuma shine darasi na uku har yau a cikin sura ta suratu Muhammad. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya nuna muna ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. A jiya mun kwana a aya ta hudu, wanda mun kuma kai ƙarshen ayar ba, lokaci ya riga ya yi halinsa. Daga yau za mu maimaita wannan ayar sai mu dora daga inda muka dora, muka tsaya a jiya. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina. Aramu sai Allah ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tada'al harbu awzaraha allati fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hado da wa'inda suka kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala a filin yaki Allah ce to fadarbar raqab ku buji fadarbar riqabi ku yaki wa'annan kafiran ku kashe su ma'ana ku ta ku fadarbar raqab Allah fadarbar riqab Allah ce ku kashe su ta hanyar sarar wuyoyin su hatta idza athqantumuhum har zuwa lokacin da kuka raunanar da su kuka ci galabar su to fashuddul wathaq Allah ce sai ku daure su dauri na huhun goro fa imma mannan ba'd idan aka zo da su a gari a matsayin funsunonin yaki to ga yadda za ku yi fa imma mannan ba'd wa imma fidaa ko dai ku yi musu albarma ku sake su ba tare da an yi musu wata an amshi wani abu muqabil ba wa imma fidaa ko kuma kowanne ya bada wani abun da zai fanshi kansa hatta tada'a al-harb awzaraha haka za a ci gaba da yi har zuwa lokacin da musulmai suka dora suka ajiye makamman yakin su sai Allah yake cewa zalika walau yasha'ullah to ane kamata mu tashi Allah ya ce zalika walau yasha'ullah lan tasara minhum kamar dai haka da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama to lan tasara minhum da yayi musu uquba ba tare da an fito an gubza ba. Al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala da sauran malamai irin su Al-Imam Sa'di suka ce zalika walau yasha'u Allah lan tasara minhum Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin watan al'umma ne akan wani al'amari mai girma a cikin addini shi da cewa al-qada'u wal-qadar Uban subhanahu wa ta'ala yana tsara al'amuransa da Allah ya ga dama to da Allah subhanahu wa ta'ala bai dora wa musulmai fitowa yakar kafirai ba da shi Allah da kansa zai doki mataki ta hanyar ta dace da su na ya illata su wanda ba sai ya yi shawara da mutum ba yana da rundunoni kala-kala na boye da na bayyane Allah na da rundunoni na boye da ma na bayyane da yake iya amfani da su wajen yakar kafirai amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata hikima shine a fito a gwabza tsakanin musulmai da kafirai wanda shi Allah sai ya bayani hikimar haka sai ya ce walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din Allah yayi haka saboda ya jarrabi sashen ko da sashi hikimar fitowa a gwabza tsakanin kafirai da musulmai Allah ya ce to gashi dalilin haka yin haka wallahu ta'ala alam Allah ya ce Allah yayi haka ne dan ya jarrabi masu imani ya jarrabi masu imani ya ga cewa da Allah ya ce aje yaki a fito a bar mata da ƴaƴa da kasuwanci da duk wasu harkalla ta rayuwa da ake yi aje a gwabza da abokan gaba shin za a fito ko ba za a fito ba dai kenan da Allah ya ce a gwabza da kafirai makiya Allah duk da sun fi musulmai yawa sun fi su kayan yaki sun fi su shuhura da duk wani abu da ake da bukata na rayuwa to shin musulman za su tsorata game da sha'anin kafirin ko ba za su tsorata ba walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'di wa suka ce a'a Allah ya kane dan ya sharabi su kafirin shiga cewa shin za su sanya ganin musulmai tawaga ta musulmai sun fito sun tinkare su kasantuwar ba su da yawa ba su da kayan yaki wai wannan zai sanya su juyo da baya su kafirin ko za su tabbata filin yaki idan su ga an ci nasara a kansu ana musu kashin kare dange wannan zai sanya su dawo daga rakiyar kafirci ko kuma za su gaba da wannan abin na kafirci walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din Allah ya ka dan ya jarrabi kafirai ya ga cewa idan musulmi suka ci galaba akan kafirai suka karya su suka karya gwamnatin kafirci da kafirai wannan zai sanya su tuba kuma za su tuba ba wanda daga cikin maganganun malamai wallahu ta'ala alamu yana daga cikin hikima ta yaki daban Allah ya nuna mutanen kirki da mutanen banza wal yumahis Allah Allah ya ka dan ya tantance ya nuna wa duniya akwai masu yi da gaske kuma akwai masu yi wanda ba Allah ba suke nifa misali irin abin da ya faru a rama a yakin Uhud lokacin da aka fito a yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da musulmai kusan mutum 1000 mayaka da suka fito a ranar Uhud kusan mutum 1000 suka fito wanda wannan yakin da za a tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu daga cikin sahabbai ya nemi shawara aje yakin ko kada aje suka bada goyen bayan aje duk da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai niyyar tafiya ba a wannan lokacin amma bisa abinda shura ta bayar na cewa a fita sai manzon Allah ya fita to munafikai ba su so fita ba shi yasa an fita yakin da mutum 1000 Abdullahi dan Ubay dan Salul la'natullahi alaihi shugaban munafikai na duk duniya malan nan take sai ya janye kusan mutum sama da mutum 300 sai ya bata musu da kai sai suka juyo baya an tafi kuma duk da wannan jarar ta farko kenan ko an je wajen yakin kuma an fara gwabzawa a farko musulmai ke cin nasara sai gashi musulmai sun ci galaba akan kafirai kafin a fara yaki annabin Allah ya kebance wasu mutane guda 70 ya dora saman dutsen Uhud ya ce kar su sauko idan annabi ke da nasara ko kuma su ake cin da nasara su to kada wanda ya sauko sai manzon Allah ya ba su izini da dama ganin cewa musulmai sun ci yaki sai wayancan mutanen guda 70 sai suka fara kokarin yunkurin saukowa shugaban sai ya ce kar ku sabko manzon Allah ya ce kadin mu sabka in ba shi ya ce a sabka ba da haka kad wanda ya kuskure ya sabka suka ce ai an riga an kare mun ci galaba wasu daga cikin suka fara gangarowa to ana fa gangarowan fa sai ya janyo musu matsala gaba daya sai ga lokacin Khalid dan Walid Allah ya gafarta masa radiyallahu anhu wa arda bai musulunta ba da shi da Abu Sufyan sai suka yo bantan kwana wa musulmai suka kewaye musulmai sai gashi ana cin musulmai da yaki kan ajima malan musulman da ke gaban manzon Allah sun fara yin gudu daga cikin akwai munafikai sun fara yin gudu to sai Allah subhanahu wataala yake nuna wa manzon Allah cewa abinda yasa Allah yayi haka dan Allah ya gwada wa mutane suwaye da gasken suke yi kuma suwaye munafikai a cikin al'umma amma a karshe sai Allah ya ce afallahu amma salafa duk abin da ya faru a yakin Uhud Allah ya ce an riga an gafarta musu kuma Allah ya gafarta mana baki daya to daga cikin hikimar yaki Allah yana shar'anta yin yaki ne dan a bambanta tsakanin mutanen kirki da mutanen banza domin mutunan kirki idan Allah ya jarrabe shi to jarrabawa tana ƙara masa imani ne sabanin mutunan banza shi kuma karye kuya yake yi a wannan ne suka ce kaga shi wannan ayar suka ce ba shakka ay ma dumta alal haqi to falan yudayyaka Allah din daga zaman to akan gaskiya to Allah ba zai tozata da kai ba in har kana saman gaskiya Allah baya walaƙantar da mutane suke rike da gaskiya sannan kuma shi Allah walahul hikmatul baligha fi ta'jil nasrika akwai hikima mai ƙarfi a wajen Allah subhanahu wataala wajen Allah ya kawo maka agaji ko kuma Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka ma'ana wai duk abin da ka shiga na rayuwa in kai mutumin kirki ne to idan ka kai gaggawar samun abin da kake nema a rayuwa ko to akwai hikimar Allah a ciki idan kuma kaga abun yayi jinkiri shi ma akwai hikimar Allah a ciki misali kasuwanci da kake yi sai kaga har yanzu arzikin kana ta nema duk wata hanya da ya kamata mutun ya bi ka bi amma har yanzu abun ba ayi resir ba Allah ya jinkirta maka to wallahi akwai hikimar Allah a ciki wala Allah ba ana ganin ka sahun harko a masallaci Allah na baka kudi sai zaman to ka dina zuwa masallacin gaba daya to sai Allah ya jinkirta maka har zuwa lokacin da imanin ya zauna a zuciyarka da gasken gasken ko an baka fasawa sai Allah ya baka a wannan lokacin kaga hikima ce ta Allah subhanahu wataala daga cikin darasi na wannan ayar mal suka ce ba shakka la yarfa'ullahu albala illa bibtila Allah baya doke musiba face sai ya zo da jarabawa wai ma'ana abunda ake so ka gane idan ka shiga cikin wata jarrabawa ta rayuwa to gabanin Allah ya tare maka wannan musibar ko to sai Allah ya zo maka wata musibar wanda ta fi wace ne ta fare mun fahimta idan mutun ya shiga jarrabawa ta rayuwa gabanin Allah ya tare sa da wannan musibar to Allah yana jarrabar sa da musibar da ta fi waccan musibar zama musiba Allah yana dage musiba ne da musiba amma fa da sharadi idan Allah subhanahu wataala ya so ya daga darajar dan annabi Adam in Allah ya so daga darajar mutum ya kara maka kima da mutunci a cikin al'umma sai Allah ya jarrabe ka daman hadisi ya tabbata da annabi Muhammad cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah in ya so mutane da alkhairi to sai ya jarrabe su misali kadibi annabin Allah annabi Yusuf annabi dan annabi ko annabi dan annabi annabi yusuf alayhi salatu wassalam Allah ya jarrabe shi jarrabawa guda biyar malan kuma kowace ta bayan ta tafi waccan zama hadari kowace da Allah ya jarrabe sa ta bayan tafi ta farkon zama hadari kuma kowace jarrabawar da Allah yake cire sa dalili waccan jarrabawa ce ta mai biyuwa a baya misali tashi ne tare da ya tashi a gidan da suke da family babba yana da yanne kusan mutum guda goma manya kuma sai Allah ya jarrabe sa Allah ya jarrabe babansa da sonsa aka sanya wa mahaifinsa sonsa sannan kuma Allah ya sanar da shi fassarar mafalkai to wannan sai ya tsaya a zuciyar ɗan uwansa suke ganin kamar babansu ya tattara soyayyarsa gaba daya ya mika wa mutum guda daya sai suka ji ba sa jin daɗi wannan ya ja suka kai suka shirya makida makircinsu suka nemi alfarma gun baban da ya ba su shi su tafi da shi wajen kiyo yana cewa abun yana takura masa yana damuwa akan rishin Yusuf tare da shi suka matsa sai ga annabi Yusuf ya tafi sai suka dawo wa baban da yammaci suna kuka suna cewa akalahu dhi'ib kurkerke ce ya cinye annabi Yusuf kaga jarrabawa ta nauke tarko kenan sai aka dawo da rigarsa da jinin ƙarya aka ce kerke ce ya cinye sa wannan jarrabawa ce da Allah ya jarrabe sa ta hanyar an raba sa da abin da yake so kun ga ta take ranko ta biyu jarrabawar da Allah ya cire sa cikin waccan jarrabawar da an jefa sa cikin rijiya jefa sa ga cikin rijiya sai Allah ya sanya aka zo da jarrabawa ta biyu da tafi ta farin shine sayar da shi a matsayin bawa sai gashi ya waye gari mutum mai inci ya zama to bawa wannan jarrabawa ce daga nan kuma sai jarrabawa ta uku shine zama gida ɗaya da masarki sai da mun to matar sarkin garin tana son sa sai Allah ya sai aka sa mata son shi annabi Yusuf sai da mun to ta fitu da annabi Yusuf hal ana cewa qarsha gafaha hubba kaga wannan jarrabawa ce matar mai gidanka a ce tana son ka to kaga yafi jarrabawar zama bawa matsala ko to da Allah ya tashi cire sa wannan matsalar kuma sai aka tura shi gidan kwasu zaman gidan kurkuku na tsawon shekara bakwai yafi abinda ita ta neme shi akai da Allah ya tashi jarrabawa ta ƙarshe da za a yi masa mafi girma kuma sai Allah ya dora shi akan taskar arzikin Misr ka baki daya wanda duk wani al'umma da yake rayuwa a wannan garin yana ƙarƙashin kulawarsa kuma in ya kwanda yiwa sai Allah ya tambaye sa jarrabawa ce to in Allah ya tashi fidda mutun cikin jarrabawa ko sai ya zo masa da jarrabawa da tafi jarrabawa da yake dan Allah daga darajar sa to shi yasa annabi ke cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki da lamarin mai imani inna amrahu kulluhu khair dukkanin al'amarin sa alkhairi ne in abai same shi in asabahu khairun shakara wani asabahu sarra in wani abai same shi na jin dadi na alkhairi sai wa Allah godiya sai ya gode wa Allah bisa abinda Allah ya basa kuma sai Allah ya kara masa fakana khairallah kuma idan wani abu ya same shi na cutarwa da jarrabawa sai yayi hakuri ya nuna abin daga Allah ne ya maida dukkanin al'amarsa daga Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya zamanto masa sai wannan abu ya zamanto masa alkhairi a rayuwa abu na ku jama'a darasin da zamu dauka daga shin wannan ayar shine Allah subhanahu wataala yana jinkirta nasararsa wa bayinsa saboda gurgudan jarabawar ka gurgudan kima ka da daraja ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala iya jaraba wanda Allah yake jarabar dan annabi adam ko to iya matsayinsa a wajen Allah dai daga cikin magabata an taba da labarin wani bawan Allah wanda suka zauna da matarsa sama da shekara 10 ba taba ko ciyon kai ba ta rishin lafiya ba ta ko rishin lafiya to sai karanta hadisin cewa in Allah na son mutum sai ya jarrabe shi sai ga wannan matar babu alkhairi tare da ita a ya za a ce mutum ba a rishin lafiya mallan karshe sakin ta yayi eh karshe sakin ta yayi saboda gani yake kamar Allah na mata talala ne an bar ta haka kawai babu jarrabawa to Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah yake cewa walau ya sha Allah lan tasar minhum da Allah ya ga dama da ya agaza ya tiya watan ya karya kafirai da kafirci sai ce walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd sai dai ya ka danye jarabi sashi da sashi sai ce wallazina qutilu fi sabilillah tabbas wayanda aka kashe a wajen daga kalmar Allah subhanahu wataala wajen yaki gabzawa tsakanin musulmai da kafirai Allah ce falayudilla a'malahum wa subhanahu wataala ba zai lalata aikin su ba ba shakka duk wanda ya mutu a wajen yaki ya fita ne dan kalmar Allah ta zamanto a sama to Allah subhanahu wataala baya tafiyar da ladarsa Allah yana ƙara masa lada ne kuma Allah yana rera masa wannan ladar al-Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullahi ta'ala a musnadikin sa hadisin Qais al-Juzami radiyallahu anhu wa arda yake cewa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yana cewa yu'ta ash-shahidu sittu khisalin yu'ta ash-shahidu sittu khisalin ana baiwa wanda ya mutu a wajen yaki ababe guda biyar idan mutun ya mutu a wajen yaki yana tashi da daraja da alfarma guda biyar na farin inda awwal qatratin min damihi lokacin da jinin farko ya diga lokacin da jinin farko ya diga a saman kasa idan jinin farko na shahidi wanda aka kashe wajen yaki ya shiga ya sabka a kasa to Allah da yukaffiru anhu likulli khati'a yukaffiru anhu kullu khati'atihi ana karkare masa dukkanin zunubin sa idan mutun ya doki takobi yaje ya kutsa abokanin gaba aka kashe sa zubar jinin sa na farin duk zunubin da yayi a duniya Allah ya gafarta masa dai kenan ko wayura maq'aduhu min aljannati gabanin jinin na biyu digon jini na biyu ya tsara sabka Allah zai nuna masa gidansa cikin aljanna mazaunin sa aljanna Allah zai gwada masa biyu kenan ko sannan wa yuzawwaju min al-huril 'ain kuma za a aura masa matan huril 'ain kafin ya mutu fa kafin ya abin nan jinin farko ya diga yana diga to Allah zai daura masa aure da matar aljanna sannan kuma wa yu'manu min al-faz'il akbar kuma Allah zai tsare sa da firgita da ake a ran tashin kiyama idan ka tashi kiyama za a firgita to wannan firgita shi ba zai yi ta ba sannan kuma wa min azabil qabr kuma Allah zai tsare da azabar kabari duk abinda ake na fitinar kabari shi bai sana yi ba wa yuhalla hullatul iman kuma wayu halla hullatul iman, kuma za a sanya masa tufafi na imani. Kaga wannan matsayin da Allah yake cewa falayudilla a'malahum, Allah bazai tozata aikin su ba. Al-Imam Ibn Hibban alayhi rahmatullahi ta'ala da shi da Ibn Majah da Al-Imam Tirmidhi sun fitar da hadisi daga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yake cewa inna lish-shahidi 'inda Allah sittu khisal, shahidi yana da wasu daraja guda biyar a wajen Allah. Allah yana gafarta masa a duk zunubin da ya aiwata lokacin da jinin farko ya daga ya sauka ƙasa, sannan kuma Allah zai nuna masa mazaunarsa cikin aljanna, za a sanya masa tufafi na imani, kuma za a aura masa matan aljanna hurul ayn, sannan kuma za a tsare sa daga azabar kabari da kuma firgitar inin alkiyama, sannan kuma Allah zai sanya a sa masa wani kangu, a sa masa wani kangu na natsuwa, wani kangu na mitsada, wanda al-yaqutu minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha, diamonkin da aka hada wannan kular da ita, ma'aikin Allah ce tafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi a wajen Allah. Wai in baka gane ba, hular wanda ya mutu a wajen yaki da Allah zai sa masa a gobe alkiyama, da za a dauko abin da aka yi mata ado da shi na yaqut, a dauko duniya a dora a ma'auni, yaqutun da ke cikin ta wallahi yahi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya. Sai annabi yake cewa ba nan ka ba tsaya anan ba, wa yuzawwiju thnataini wa sab'ina zawdatan min al-huril ayn, kuma Allah zai daura masa aure da mace dai bayan daya, mace guda 72 daga hurul ayn, ɗan mata ba fa zawa ne ba, ɗan mata da suka amsa sunan ɗan mata kuma cikin hurul ayn guda 72 Allah zai aura masa. Sadakin su shine mutuwar da yayi a tafarkin Allah, shi da Allah ce falayudilla a'malahum, kaga ya dace da wannan darajar ko? Allah ya samu dace da ita, ba kare ba, kuma Allah zai bashi dama, Allah zai bashi dama da lamani a ce cikin famikinsa, dangin uwa da dangin uba, mutane guda 70 da suke jahannama, Allah ya bashi lamani ya cire su daga jahannama ya kai su aljanna. Falayudilla a'malahum, kaga Allah bai tozata ladan aikinsa da yayi ba. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abaqata da Allah ya kara masa yarda, shugaban halitta yake cewa yughfaru lish-shahidi kullu shay'in illa ad-dayn, dukkanin zunubin da shahidi ya aikata Allah yana gafarta masa, amma ban da bashi duk abin da mutum yi a duniya tsakaninsa da Allah, yana mutuwa a wajen yaki ko to koma miye kwantar a zero, Allah ya yafe masa, amma wannan bashi Allah bai shiga tsakaninsa da shi. Allah subhanahu wataala ya gafarta muna, kuma Allah ya tsare muna ayyukanmu. Aramu sai Allah ya ce aya ta gaba, sayahdihim
sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata 'arafaha lahum,
Allah ya ce sayahdihim wa yuslihu balahum, ubay subhanahu wataala zai shiryar da su, da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai shirye da su. Al-Imam Al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da Al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce sayahdihim, da Allah yace Allah subhanahu wa ta'ala zai shirye da su zuwa ga aljanna, Allah zai dora su zuwa tafarkin aljanna, Allah ka dora mu akan wannan tafarkin. Yace wannan yayi daidai da fadar Allah, da Allah yake cewa innal ladhina amanu wa amilu ssalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im, Allah ce innal ladhina amanu, lalle wasu kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala, gangariyar imani, ba dan fo nayi imani ba, imani na gaske, abinda ake cewa imani wanda ba wani abu da yake targada imanin su a duniya. Allah ce bayan haka wa amilu ssalihat, suka aikata nagartattu cikin ayyuka, yahdihim rabbuhum bi imanihim, bisa dalilin imanin su to Allah zai shiryar da su ina zuwa ga aljanna, Allah ka samu dace da ita. Sai ta tajri min tahtihim al-anhar, qoramai suna gudana karkashin ita wannan aljanna, fi jannatin na'im, a cikin aljanna ta ni'ima, kai da jin jannatin na'im, wallahi ba sai ya ce maka akwai dadi ba, da jin jannatin na'im, malam ka san al'amarin mai girma ne, Allah ya kai mu aljanna. Al-Imam Sa'ad yake cewa sayahdihim, da Allah ya fada, yace ai ila suluki tariqil mawsulati ila aljanna, da sannu Allah zai taimake su a duniya yin aikin shiga aljanna. Zai zamanto yana kiyaye sallah, zai kiyaye duk wani abu da yake farilla ne a rayuwa, sannan kuma zai tsaraba kansa duk wani abu da yake na sabon Allah ne. Abu koda yana son sa, koda yana birge sa, in dai Allah baya son wannan abun, to sai Allah ya hana sa wannan abun. Kasa akwai ba Allah, bai Allah da Allah yake ba haka. Abu na birge mutum na sabo, amma saboda imani ko sai Allah ya kwandane ki sai hana sai wannan abun. Sai ga abu da za a yi na sabon Allah, akwai za a keta alfarmar Allah a ciki, kuma da kai aka tsara za a tahi, amma kuma sai Allah ya gitto maka wani al'amarin da zai hana ka tahiya wancan al'amari, saboda dan dai Allah ya tsare maka imaninka. To sai ya hadihim, sai ya ce ai Allah zai taimake su zuwa ga yin abin da zai kai su aljanna. Su dai farillai ba a zance, kuma ga nawafi. Kaga mutum baya jin wuyar yin nafila, ka sa akwai mutanen da Allah ya musu alfarma ta yin nafila ba wani abu ne abin su, kuma wallahi da ikhlasi suke yin abin. Kaga in ma bai yi ba sai shi yana cin takura. Wallahi akwai bawan Allah da in yayi sallah bai nafila ba sai shi yana cin takura a duniya. Wannan ba yin kansa bane, ganin daman Allah ne. Akwai wanda shi azumi ne Allah ya hore masa, in bai ba ya jin dadi. Akwai wanda kuma qiyamul layl Allah ya taimake sa akai, duk in ba ya tashi ba ya jin dadi. Akwai wanda kuma a'a, shi duka wannan ba ko da ya, in dai a sa hannu aljuhudi a fiddo ba ya jin wahala wallahi. Sai ya hadihi ne Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna. Al-Imam Al-Baghawi yake cewa dai Allah ce sai ya hadihim, Allah zai shiryar da su, yace ai fi ayyami hayatihim fid dunya, a rayukan su na kwanakin su na duniya, ma'ana Allah zai taimake su da aikata aikin alkhairi a duniya, ya zamanto suna kokarin kwatantawa duk wani abu na alkhairi da su za a yi. Ka gan su za a je tafsiri da su, za a tahi a zo sallah da su ake yi, a yi qiyamul layli da su, kuma su bada kuɗin su, kuma in ana wani abu na alkhairi ka gan su gaba gaba. Kaga wannan tawfikin Allah ne, yace shine ma'anar sa ya hadihim. Sannan kuma in aka je kiyama ko, to Allah sai ya daga darajar su, kowa sai ya gane su. Al-Imam Tantawi a cikin tafsirin sa Al-Wasit yace ai bal sayuwassiluhum ila tariqis sa'adati wal falah, Allah zai hada su da dukkanin wata hanya da take samantowa akwai cin nasara a ciki, kuma akwai dacewa a gidan duniya da alkiyama. Duk wani abu da ya zamanto za a ci nasara akai, za a dace da alkharai na rayuwa da na kiyama, to sai Allah ya taimake su akai. Kaga mutum kawai yana barci, sai kaji Allah ya ce masa tashi, tashi kai kaza. Sai kawai mutum shi kansa in ka tambaye shi wane ya aka yi kaza, wallahi bai sani ba. Akwai mutum da zai fito daga gidansa a rama, a zuciyarsa ba niyyar ba kowa ko dala, amma kuma a hanyar sai Allah ya kintsa masa, kuma wallahi sai ya bayar. Akwai wanda kawai a'a jin zai kawai ya kamata ya je, kawai ya fito ya je ga asibiti, ya je asibiti ya ziyara mara lafiya. Wani zai je kawai ya je makabarta ya ziyara, to Allah ne ke taimakon bayunsa. To kuma ba kowa bake samu wannan, dan wallahi ko akwai mutumin da yana son yin alkhairi kuma Allah ya hana shi. Akwai mutane da dama suna son su yi alkhairi, saboda Allah bai aminta da su ba. In ka ga fa Allah ya yarda kai masa, to ya aminta da kai ne. Ko fahimta? Idan ka ga Allah ya yarda ka masa, to ya aminta da kai ne. In kuma bai yarda ba, to wallahi bai bukatar naka. Allah ya yarda mu. Abubakar al-Jazairi yake cewa cikin tafsirin sa Aisar al-Tafasir, da Allah ce sai ya hadihim wa yuslihu balahum, yace ai Allah yana nuhin sai wa fiqhum ila ma fihi khair wa sa'adatihim. Allah zai taimake su ya musu goma ta arziki zuwa ga abin da yake alkhairi ne na rayuwa da kuma jin dadin su. Sai Allah ce to wa yuslihu balahum, kuma Allah zai daidaita al'amarin su a nan duniya da alkiyama. Wai ma'ana duk abin da suka shiga na rayuwa, to sai Allah ya kawo gudunmuwarsu a ciki, ba su kunya. Akwai bayin Allah da Allah ya haranta masa jin kunya a rayuwar duniya, jiya daga so su kunyata a rayuwa, wallahi Allah ya kiya. Dalili aslahallahu balahum, Allah shiga cikin al'amarin su a ramma. Duk abin da suka shiga suka sa gaba cikinsa, wallahi sai sun ga ƙarshensa da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ba boka ba malami cikin al'amarin, dalili Allah ne ya agaza musu. To in Allah shiga cikin al'amarin ka malam, to kowa ma ya janye. To in kuma kowa shiga cikin al'amarin ka, Allah ya janye, to kuma ka fado a duniya. Shi yasa da yake cewa idza kana Allahu ma'aka faman alayka, in Allah yana tare da kai, to kowa ma ya janye. Domin ba a taba Allah ya bai taba sanya hannunsa cikin al'amarin mutum ba, ya kunyata a rayuwa bai taba yi ba. wallahi duk wanda Allah ya ce wa amin to an riga an kare hasadar mai hasada ketar mai keta damuwar mai damuwa bakin cikin mai bakin ciki bai sanya Allah ya canza abin da ya yi game da kai shi yasa da mutane sun fahimci wannan karatun ko da sun bai wa kansu lafiya da mutane sun fahimci wannan karatun da sun bai wa kansu lafiya dan da ana canza al'amari to da Allah ya canza al'amari annabi Yusuf amma da zaman to Allah ne ke zartarwa yadda ya ga dama ke faruwa ba da kake so ba dan da yadda kake son ne kake faruwa akwai wanda kuna na da shi uwar ku dai da shi uban ku da shi amma wallahi bai son ci gaban ka uwa dai uba dai bai son ci gaban ka amma sai zaman to Allah ne ke son al'amari kai in ba ta al'amarin Allah ba yosha za a yi mutumin da yake bakin bawa a Habasha Allah ya doko sa ya kawo manzon Allah gindisa aje sa ladanin annabin Allah duk ga larabawa kai ka san Allah yake yin al'amari sa duk ga laraba suna zazzani gaba daya amma saboda Allah in yi rada kai yace sai kai wallahi ko an ce ba kai ba wallahi sai kai kuma duk wanda yace ba kai ba wahala za shi a duniyar in Allah yace kai ne ko wani yace ba kai bane to wahala yake yi kuma yana kwandanin Allah subhanahu wataala ne to Allah yace wa yuslihu balahum Allah ya daidaita al'amarin su a duniya ba sa wahala a gobe alkiyama ba su ma san abin da ake cewa wahala ba sai Allah yace wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum kana kuma Allah subhanahu wataala zai shigar da su aljanna da Allah ya siffanta musu ita tun anan duniya Allah ya siffanta mana aljanna haka ne ko Allah ya faɗa mana irin ababin da ke da kai cikin aljanna wa yudkhiluhumul jannata sun cancanta ne fa inji malamai Allah zai shigar da su aljanna kada jin aljanna malai suka ce me yasa ka cewa aljanna da aljanna saboda wanda ke ciki yana ganin abin da ke waje amma wanda ke waje baya ganin abin da ke ciki ko bai so na karatu abin da yasa aka kira aljanna da aljanna saboda wanda ke cikin ta yana hango abin da ke wajenta amma wanda ke wajenta baya hango abin da ke cikin ta shi wanda ke ciki shi ya san abin da ke ciki na jin dadi wallahi ba wanda zai faɗa maka aljanna ko da dadin ta malam sai wanda shiga aljanna babu wanda zai gaya maka abinda ake cewa aljanna wallahi sai wanda shiga cikin aljanna shi yasa in mutun yayi da ganganci bai yi abinda zai shiga aljanna ba to yayi asara a duniya zawaka duniya ba ta da amfani Allah ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah zai shigar da su aljanna da shi Allah ya siffanta musu ita kaga Allah ya siffanta mana ita ko aka faɗa mana girmanta da fadinta Allah ya ce mun ardu has samawati wal ard fadin gidan aljanna kamar fadin sama ne da kasa kadibi fadin sama daga bangon duniya na gabas zawwa bangon duniya na yamma kudu da arewa shine fadin gidan mutum fa guda a aljanna nan fa meri ba ta aiki a ranma ba wani dan meri zai zo ya auna ta wallahi ba wani ilo Allah ne ya tsara kayan sa mala ba wani ilo balle tana a canza maka kaga an baka kare da takardu guda biyu can aljanna babu cuwa-cuwa gidanka ne gidanka ne gidanka ne gidanka ne fadinta kenan ko sannan kuma sai Allah ya faɗa mana irin abin da ke da kai na ruwa kamar za mu zo mu ga nan gaba da irin abin da ke da kai na abinci da irin yadda ɗan aljanna suke jin daɗi kai mu takaita akan hadisin annabi Muhammad manzon Allah yake cewa aljanna ana cin kasuwa aljanna ana cin kasuwa ka san akwai wanda su game da kasuwa ba dama ko to Allah ya ce a gaya wa mu aljanna ma akwai kasuwa yaushe kasuwa a take ci shine ranar juma'a duk ranar juma'a ana cin kasuwa aljanna ya cin kasuwar aljanna yake malam shine za a tattara ne gaba ɗaya ɗan aljanna maza su je fadar Allah subhanahu wataala duk wani annabi a duniya zai zo a wannan fadar duk mai imani zai halarta a wannan fadar ga arama ga annabi Sulaimana a gaban wa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a zauna a yi fira da annabawan Allah su Abubakar ne Siddiq ka gansu kaga su Mu'adh dan Jabal malam duk sahabban da zaka gansu su Abu Hurairah da kace wai kai ne Abu Hurairah sai shi ne a ci gaba da hira idan marece yayi kuma sai Allah ya ce wa mala'iku kowanne a ƙara masa kwalliya da adan da yake da shi sai a ƙaro mana kyawu wato ribar da ake samu a wannan dan babu kuliya aljanna kyawu ne yanzu suke karuwa da shi sai kowa ya dawo gidansa domin fa aljanna babu gaburu babu tuzuru duk girman aljanna a ranma babu gabura yi ciki duk Allah ya aurar da su eh Allah ko baka yi ba anan in ka je kiyama sai Allah ya aurar da kai eh da kuma urban ataraba Allah ya sa guda ce kana zawwa gidanka alta suka da matarka ma ta ƙara kyawu eh ta ƙara kyawu kaga kasuwa mai aminci kenan ko kasuwa da babu faduwa a cikinta Allah ya samu wani lafiya al-imam at-tantawi alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa da Allah ya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum yace ai wasu suna cewa yudkhiluhum ba'da zalika al-janna yawm al-qiyama wa yahdihim ila buyutihim wa masakinihim fiha Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da su aljanna kuma idan suka shiga aljanna kowa zai gane gidansa ila yukhti'una kana shiga aljanna in aka sa ka shiga kofar aljanna ka san tana da kofofi guda 8 to idan aka bude mana kofar aljanna muka shiga dan aljanna zai gane gidansa aljanna ba sai an ce maka nan ne ba yadda ka san idan mutum ya fito daga juma'a ya koma gidansa ko ya san inda yake to dan aljanna in ya shiga aljanna ba sai an ce masa nan ne gidansa ba yana shiga ya gano kamar kumbu kamar kayansa ne kana shiga kana gane gidanka Allah ya samu dace al-imam al-alusi yake cewa la yukhti'una yace babu wanda zai bata cikin aljanna babu wanda zai yi dimun ce a aljanna duk wanda shiga aljanna to zai gano gidansa yace kai kamar dai sun taba zama cikin aljanna ne kafin Allah ya sanya su aljannar eh babu wanda zai batan hanya kowa ya san hanya kaza ce take kai su gidansu zuwa aljanna wasu ga ce a'a ayyukan su na alkhairi ne da suka yi Allah zai mayar kamar a matsayin mala'ika sai ya musu gid zuwa aljanna aikin ka na alkhairi da sallolinka da azuminka da qiyamul lailinka da tausayinka da wacecinka sai Allah ya maida su a matsayin mala'ika sai ya jaka taka taka ya kama hannunka sai zuwa sai an zace to ga gidanka nan suka ce a'a Allah ya rubuta sunan kowane mutum ne bakin gidan aljanna duk dan aljanna in yazo yana shiga ka kama hanya kana zuwa sai ka ce to nan ne sai ka shige Allah ya samu dace suka ce a wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah zai shigar da su aljanna da ya sanya mata kanshi take kanshin turare ka san daga cikin abun da Allah ya sanya yana tashi a cikin aljanna arama akwai turare aljanna cike take da turare to Allah ya siffanta ta cewa arrafaha lahum anan suka ce ai tayyibaha Allah ya sa mata kanshi na turare tana kanshi na turare Allah ya datar da mu Allah dai ya kai mu aljanna wannan su ne maganganun malamai akan wannan ayar cewa Allah zai shigar da su aljannar da Allah subhanahu wataala ya siffanta musu da kuma fadi irin abun da za a yi dan a shige ta to Allah ya ba mu iko sai ya ce aya ta karshe
ya ayyuhal ladina amanu
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wasu ka gaskata Allah subhanahu wa ta'ala suka gaskata manzansa sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yi aiki da shari'a domin kalmar alladina amanu to ta kunshi abu guda uku imani dukkanin rukunan imani gaba da guda shida kuma mutum ya gaskata manzon Allah gaskiyar gaskatawa sannan kuma yayi aiki da shari'ar manzon Allah to Allah ya ce in tansurullah in har ku taimaki addinin Allah kuka baiwa Allah gudunmuwa in tansurullah anan ai in tansuru dinallah azza wa jalla idan kuka taimaki addinin Allah kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yansurukum Allah zai taimake ku wannan jumla sunna ce shartiyya in harfu shartin ne tufidu shart in tansurullah in kuka baiwa Allah da addinin sa gudunmuwa kuka taimaka ma sunnar manzon Allah to yansurukum shi ma Allah zai taimake ku ma'ana Allah zai taimake ku akan makiya ba wani maki na kusa ko na nesa da zai ci galaba akan ka sai Allah ya ce wa yuthabbit aqdamukum kuma Allah ya tabbatar da dugadiganku akan addinin sa da kuma wasa godiya wannan yayi daidai da fadar Allah a suratul hajj da Allah yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuruhu Allah zai taimaki da sannu Allah zai agaza ya bada gudunmuwa da taimako da duk wanda ke taimakon sa wai idan ka taimaka ma addinin Allah ko ya zama to taimako ta hanyar karfin da Allah ya baka ko ta ilimin da Allah ya baka ko ta matsayin da Allah ya baka ko ta kudin da Allah ya baka ko na wani abu na rayuwa da Allah ya baka to shi ma Allah zai taimake ka a rayuwa jama'a mun fahimta haka Allah yake fada a Saffat Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce tabbas kalmar Allah ta gabata wa bayinsa manzanni cewa Allah zai taimake su kullun bayin Allah su ne a nasara kullun bayin Allah su suke yin nasara haka a rumu Allah yake cewa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad Allah ce tabbas zamu taimaki manzannin mu da suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya bana wai idan ka zamanto na Allah to Allah zai taimake ka malamu tun ya zamanto dan duniya Allah ya ba su nasara ba ta wannan kirki mutun ya lalace mutun ne fa zai zo yayi zina ya sha giya yayi caca kuma ya shiga cikin al'amari Allah ya dafa masa ya kake tsammanin idan mutun ya zamanto na Allah sai Allah ya kare sa ba zai yi ba to Allah ya taimake mu Allah ce in muka taimaki addinin Allah to Allah zai taimake mu a rayuwa kuma Allah zai tabbatar da mu ta mu Allah godiya to jama'a ya ake taimakon addinin Allah ma suka ce hanyar taimakon addinin Allah ta hanyar aikin kware ake taimaka ma Allah ai addinin Allah da kuma ilimi sharadin yiwa Allah taimaka wa addinin Allah abu guda biyu ne abu na farin ya zamanto ta hanyar yin aikin kware ta hanyar yin aikin kware mutum yayi aiki nagartacce aikin da Allah yake so kuma yayi ilimi na addinin shi suka ce akwai wasa'il hanyoyi da ake taimaka wa addinin Allah daga cikin hanyoyin akwai hanya ta farin shine taimaka ma addinin Allah da rayuwarka taimakon addinin Allah fin nafsi a karan kanka ka taimaka ma addinin Allah a karan kanka ya zan taimaka wa addinin Allah a karan kaina suka ce na farin islahun nafsi na fara gyara kaina kafin na ce ma kowa yayi bari ni na fara yin kuma na fara barin da zaman to duk abinda aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta to mu aiwatar abinda Allah ya hana ka hana shi suka ce kai fa salahun nafsi huwa asasu salahil umma gyara kai kai ka zanna kwarai to shine foundation kin al'umma ta gyaru to me inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kana son al'umma ta gyaru to kai zaka fara gyaruwa amma bai wa kaza ka ce mutane a daina caca kana yi a daina shan giya kana yi a daina gulma kana yi a daina zina kana yi ba zai yi ba hankali ba zai doka ba ashe na fari in zaka fara bai wa addinin Allah gudunmuwa ko to cikin karan kanka zaka fai wa bari wa addinin Allah gudunmuwa shine kai ka zama mutumin kirki ka san ka zama yadda Allah yake so abu na biyu at-ta'allum wal amal kai kokari kai ilimin addini kuma kai aiki kai kokari kai ilimin addini kuma kai aiki ilimin in ka karanta to ka tabbatar da abin da ka karanta abu na uku tahqiqul wala wal bara ka tabbatar da son wanda Allah yake so yake son Allah kuma ka ki duk wanda yake Allah duk wanda ya so Allah ka so sa duk wanda yake Allah ka kisa koda ku baban ka ne shi duk kusancin ka da mutum in dai zai ki Allah yake addinin Allah to son ake kai ma ka kisa ka ki al'amarin sa kuma duk yadda mutum yake nesa gare ka in dai zai so Allah da manzansa ko to ka so sa to wadda cikin islam yana cikin taimakon addinin Allah ta hanyar karan kai sai abu na biyu nasratu dinillahi bidda'wa taimakon addinin Allah ta hanyar da'awa me ake ni da wannan ababe ne guda uku kamar haka abu na farin ad'awatu ila Allah kai kira zuwa ga Allah kai kira zuwa ga Allah kuma in zaka yi da'awar udu ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasna ka kira mutane zuwa udu ila sabili rabbika bil hikma kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima a san yadda za a yi a jayo mutane ba a kore su ba sannan kuma a yada da'awar wannan addinin a yada shi nasruddin a yada addinin Allah a karantar da mutane a musu wa'azi a ce musu Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma babban jigo cikin karantar addini shi karatun alqur'ani mai girma ya zamanto an maida hankali wajen haddan alqur'ani da sanin ma'anar alqur'ani mai girma sannan kuma a dinga nuna wa mutane kyakkyawan abin da ke cikin musulunci kyakkyawan abin da musulunci ke karantarwa a nuna musu shi abu na biyu shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umarni da aikin kware da hani akan mumuna duk abin da kaga cewa abu ne na kirki to kawo mutane nasiha akai kuma shi al'amru bil ma'ruf ba sai ka zama malam ba mafiya yawan al'umma sun jahilci al'amru bil ma'ruf cewa wai dole aikin malamai ne a'a al'amru bil ma'ruf na kowa ne misali kai ne a ungwar kuma da suke zaman fada ka san yanzu daga cikin abin da ya zaman to yayi ko sai inda Allah ya tsare gungun mata a bakin gidaje to sai ka kira mazaje ku yi mitin akan a kashe wannan mutar amru ne bil ma'ruf yar ne ba sa sallah suna kallon lokacin sallah sai ka tsawatar da su kai musu nasiha al'amru ne bil ma'ruf mutum ne ya ci bashi bai biya kasu akwai irin wa'annan mutane in suka ci bashi bashi biya illa ma nuta alaihi qa'ima sai kai tsaye to kai musu nasihan ya bari amru ne bil ma'ruf mutum ne in yayi sallah baya tsaye azkar ka nuna masa muhimmancin azkar yayi amru ne bil ma'ruf annahyu alim kuma suna da yawa duk abin da kaga bannasa cikin al'umma ka hana sa to wannan cikin ya hada addinin Allah shi ba abu na gaba sannan kuma amfani da kafafen sadarwa wajen tallata musulunci da da'awar Allah subhanahu wa ta'ala da ta manzon Allah yin amfani da wannan kafafen na social media wajen tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kullun kai kana lura da mutane akan bin Allah istatin ka wa'azi ne kullun abu ne na jin hankali zaka ja mutane zuwa gare sa kana kiran mutane ta wannan hanyar kana tallata wasu ayyuka na alkhairi misali haramu akwai mutane da ba su azumi litinin da alhamis amma duk ranar laraba za su ka gobe akwai azumi shi ba zai yake ba kaga yayi mi yayar alkhairi ko to in ka kalla kai sai Allah ya ba su lada jama'a mun fahimta wannan cikin ya hada da'awa ya hada abin kuma ka yada abin da yake mai manufa abin da yake Allah aka nufa a ciki sai kuma taimakawa Allah ko addinin Allah ta hanyar ayyuka da kuma kudura abin da mutum zai iya shi kuma ya hada jihadi shine a shirye tawaga a je a fuskanci kafirai a yake su to yanzu babu wannan babban jihadi shine a shirye komiti a je daji a yi wa'azi a je a yi kwanaki da kwanaki suna can birjik a kauye wallahi ba su iya sallah ba ba iya arwalla ba ba iya tsarki ba ayyuka na alkhairi da dama ba su iya ba hanyar fara ma akwai garuruwan da sallar isha 7 ake yi har yanzu akwai inda magariba 5 ake yi kai akwai da fa hanyar yanzu bata sanya ake wankan jaraba ba wallahi kuma da diyanta ta yi aure akwai garuruwan da in mutun ya mutu babu wanda yake wankan gawa sai an je wani wuri an dauko mai wankan gawa to kaga ina cikin jihadi a wannan zamani da irin abinda masu kudin mu suke tayi na gasar gina masallacin ne da kokarin gwagwarmaya tahiyya umara ko to da kudin ake sanyawa a karantar da wa'annan al'umma wallahi yafi duk wani da za a yi a duniya a yanzu a nuna musu waye Allah har yanzu fa akwai garin da ba za ka iske duk shekara akwai malamai ɗan fonaye da suke zuwa garin wai suke musu addu'a fara ba ta zauwa in aka yi kata a tara hatsi mota to yi ta daya a ce wanga na malam wane ya to da su kai sun san Allah anan dan Allah kaga akwai bukatar a je a karantar da su yanzu mutum mai kudi ya ware milka a cikin kudin ka ka ware miliyan 10 misali ka ce wannan miliyan 10 ka fidda su ne wakafi ka bai wa Allah ka dauki malami guda biyu ko guda daya ya je gari kaza bukata daga suratul mulk zawwa minal jinnati wan nas mutanen gari su haddace ta su iya sallah su iya arwalla duk wata ga albashin sa tsakaninka da Allah wallahi alazim yin wannan yafi gina masallaci ina rantse muku da Allah ko ka koya musu ibada yafi gina masallaci domin annabin Allah da zo fara gina al'umma ya kafin gina masallaci sallar ko ina za a yi ko amma bai yiwa ai addinin babu ilimi to wannan shine babban jihadi kuma yanzu malamai sun lalace yanzu malamai sun lalace da daliban ilimi kowanne kawai so yake dai ya tsaya a TikTok ana kallon sa ya dan wanka sai gyara hular sa da mantirkin sa ya karkace ya yi masa hoto shi kenan ya ce da'awa kenan amma a shiga kauye a kwanta a yi kwana da kwanaki mutane to ba za a iya sai su wane da su wane kuma wannan shine aikin da kamata a yi Allah ya taimake mu abu na gaba kuma daga cikin wannan jihadin wannan da'awar shine kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin taimakon addinin Allah mutun ya baiwa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam mutun ya so manzon Allah kaji kana son manzon Allah fiye da kake son babanka da mamarka zaka iya bada duk wani abu da ka mallaka a duniya don mutuncin annabi ya karu sannan kuma ka so iyalin gidan annabi ka so sahabban annabi ka girmama da su ka ji a ranka cewa duk duniya ba masu daraja kamar waɗannan mutanen kuma ka nuna ma ɗiyanka son waɗannan sahabban da kuma koya musu ɗabi'unsu da halayensu yana cikin abin da ya shafi da'awa ta haraka ta abin da ya shafi haraka da'awa ta aiki sai taimakon addinin Allah ta hanyar kuɗi shi ne da'amul mashari a dinga ɗauko proje-proje na alkhairi irin gina mutane ƙorajikin ne irin saya wa ɗaliban ilimi kar littafan karatu da makamantan wannan aikin alkhairi sai kuma addu'a yana cikin da'awa ka dinga wa al'ummar annabi addu'a wannan shi ma taimakon addinin Allah ne ka dinga fatan alkhairi wa jama'ar musulmai sai abu na ƙarshe shi ne taimakon addinin Allah ta hanyar al'umma shi kuma abu guda biyu ne abu na farin taimaka wa duk wanda aka zalunta taimakon duk wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce sa to ka tsaya masa mai zalunci kuma ka hana shi yin zalunci abu na ƙarshe ka zamanto mai tausayi a cikin al'umma ka zamanto mai tausaya wa bayin Allah to Allah subhanahu wataala ya sanya mu siffantu da wannan kuma Allah ya bamu ikon taimaka mu addinin sa Allah subhanahu wataala ya gafarta muna kuma anan ya kamata mu kwana ko gabanin mu liƙe karatun yau akwai sanarwa guda daya to shikenan aka ce akwai wani dan uwa da ya saki aljihunsa a bude kun ba ci sakon ko ya saki aljihunsa a bude daga sai ya je ga sumarin ismaili ya musu bayanin ko na wani a ba su kayan sa Allah ya sa mu dace ai sanarwa da muke da ita shine karkashin wannan committee wannan tafsirin da muke gabatarwa a wannan shekarar akwai tidani da ƴan wasu zo musu cewa aikin alkhairi kar ya tsaya daga wa'azi kadai yanzu dukkanin mu nan kowannen mu tunanin sa ya fara nan daga ba zai mu ɗayansa kayan sallah ko to wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka karkashin wannan tafsiri da ake gabatarwa na Ramadan to bana akwai wata gidauniya da aka bude ta taimaka wa marayu da kayan sallah jama'a ku ce Allahu akbar taimaka wa marayu da kayan sallah da aka daga gobe in Allah ya yarda wannan gidauniyar za ta fara aiki mai dala biyu kowa ya yi kokari ya sanya abin da zai iya yi ta yi zama sadaqatul jariya wannan abin za a yi wa marayu ne in Allah ya yarda kuma jannar daraktan da ke kula da wa'annan al'amura su ne su malam awwal da su Alhaji Abdulhamid haka babban trezore wanda ake sa kudin a wajensa shine Alhaji Abdulhamid kuma za a bude abin nan na kwantinanita ko amana duk wanda ba sai ka mika a hannu ba yanzu abin ya zo a sauki ko bukatar mu ga kakin alike tafsiri mu ga kwal Allah muna samun ko miliyan 15 in Allah ya yarda ko su yi kadan to Allah ya taimake mu wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh